بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من يبود غنيا الله سبحانه وتعالى دائما وأبدا بسساكي حتى مدعي أولا يمتي لتنم شاهد غوت ربيع الأول shekara ta 1436 na hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda kuma shine 5 ga watan 1 a shekara ta 2015 na lissafi miladiya. Kuma ci gaba da karatunmu na littafin Tajridut Tauhid al-Mufid na Malam Ahmad bin Ali al-Muqrizi rahimahullahu ta'ala. Za mu tashi yau darasinmu na 21 a shafi na 62 daidai, haka ne ko? Shafi na 62 za mu tashi, inda yake cewa fanaqulu, ko wajen amsa ta waccan tambaya za mu ce. To amma saboda abin namu ya tafi daidai, dole mu koma mu ɗauko tambayar a ina ne wannan tambaya take can a shafi na 59. Shafi na 59 zan faɗe ta da Hausa ba sai mun bi Larabcin ba, saboda na san mun riga mun bure. Inda yake cewa idan aka ce mana da mai tambaya zai tambaya, shi fa mai shirka abin da yake nufi a zuciyarsa shi ne girmama ɓangaren Allah subhanahu wa ta'ala, kuma shi a ganinsa a mahangarsa yana ganin Allah ya yi girma da yawa. Saboda girman Allah, wato bai kamata a shiga ga Allah ba a roƙe shi mubasharatan, mutum ya daga hannu shi da Allah ya zama akwai mu'amala da mu'alaka ba tare da wata wasiƙa ba a tsakani, sai shi ba a ganin Allah sai an bi ta hannun wasu. Shi ne aka sanya waɗannan wasa'iq ɗin shamaki da kuma masu ceto, yace kamar yadda halin lamarin yake a sarakunan duniya. Yace to shi mai shirka baya nufin wulaƙanta janibin Ubangiji cewa ya rena Allah ba zai tambaye shi ba zai roƙe shi shi da shi ba, a'a ba reni ba ne, girman Allah ne yawa a zuciyarsa yake ganin ba zai iya tinkarasa ba shi da shi. Shi kuma sannan yana kallon janibin da kuma ɓangaren shi mai zunubi ne, ya yi laifi da yawa, ga wani bawan Allah ko salihi ne ko annabi ne, bari ya sa shi a tsakani domin Allah ya karɓe shi kamar da dai ake a duniya. To shi ne bayan ya gama wannan sai yake cewa فلما كان هذا القدر موجبا لسخط الله, دم مي زي زما ga inda tambayar ta kenan, me yasa kenan zai zama wannan gargwadan kawai, gargwadan wannan abin da bawa ya aikata shi mai shirka ya zama ya sanya wani a tsakaninsa da Ubangiji, yana ganin cewa sai wannan din ya karbi ibadarsa sai Allah ya karba, ko kuma ya sa shi a gaba dan ya cece shi ran tashin alkiyama. Wannan amma gargwadon iya abin da ya aikata din nan ba tare da yayi da awar cewa shi wannan mutumin ko annabin ko waliyin ko malamin cewa shi ma Ubangiji bane, ai bai wannan da awar ba ko, yawa bai kawo cewa wannan mutumin Ubangiji bane, amma dai ya sa cewa tunda shi salihi ne mutumin kirki ne, to shi ko Allah ba a zuwa gare shi gaba gadi sai ta hanyar waɗannan. To me yasa iya wannan abin da ya aikata ya wajabta masa, ma'ana ya sabbaba masa samun fushin Allah subhanahu wa ta'ala, ma'ana kun ga ba cewa ya wancan din Allah bane, da cewa Allah ne da kun ga fushin zai fi haka, amma duk da haka Allah ya yi fushi da shi kuma ya masa hukuncin cewa ran tashin alkiyama za a sa shi a wuta, kuma an sa shi a wutar ma zai dawwama a cikinta kuma ba zai fita ba. Kun fahimci wannan abu? Shine buƙatar a yi tambayar ita ce ga iya abin da mutum ya aikata amma ya cancanci a sa shi a wuta babu fita, to ina ga wanda zai ce wani wanda ba Allah ba Allah ne, ai mun gane insha Allah. To wannan ita ce tambayar, me yasa ya zama iya wannan abun shi ne ya jawo wancan sababin. To shi ne sai mu koma can shafin na 62, sai yake cewa fanaqulu, to amsar da za mu ce shi ne ilam, ka sani anna haqiqatash shirki, cewa hakikanin shirka fa abinda ake nufi da shirka, تشبيه الخالق بالمخلوق وتشبيه المخلوق بالخالق حقيقةً abin da ake cewa shirka shine kamanta Allah mahalicci a kamanta shi da abin da ba Allah ba wanda Allah ne ya halicce shi ma'ana ka kamanta mai halitta da abin halitta wannan shine hakikanin shirka na biyu yace wa tashbihul makhluqi bil khaliqi da kuma kamanta shi abin halitta ka kamanta shi da Allah abin da ba Allah ba kace masa Allah to wannan abin da malamin ya ambata anan kenan asalin kalmomin dukan su daga nan har zuwa a wajen shafi na 50 daga har zuwa inda ya fadi nan gaba wajen shafi uku nan gaban mu duka ya ciro shi ne daga littafin aljawabul kafi na malam ibn qayyim aljawziyya mun san kuma littafin ne ko littafi ne da malam ibn qayyim ya tattara wato amsoshi akan tambayoyin da za su damu mutum a zuciyarsa musamman dangane da abin da ya shafi alakar sa da ubangiji yadda ubudiyarsa za ta yi kyau babu littafin da yayi rubutu ko da aka yi rubutu akan tasirin da kuma munin tasirin zunubi a zuciyar dan adam da yadda yake nesanta shi da Allah irin wannan littafi din in kana son waraka akan cututtukan zuciya to a samu wannan littafin a karanta yana da amfani sosai wajen gyara maka zuciya to a wannan littafin ya kofo wannan maganganun tunda mun san Ibn Qayyim ya riga shi shi ya rasu 751 shi ko wannan 845 ya rasu kun ga ya fa'idan ta kusan ma kace mafi yawan maganganun littafin nan daga littafin Ibn Qayyim ko wannan ko wancan haka ya ciciro ko madarij salikin ko wannan aljawabul kafi da dai kuma sauran littattafai da mukan ambata kuma sannan wannan bawan Allah da ya aiki a wannan littafin ya ambata mana a kasa mun duba mun ga hashiya din nan ko hamish to amma a can asali abinda shi Ibn Qayyim ya ambata da yace i'lam anna haqiqatash shirki to ba kamar yadda malamin ya ambata anan bane shi abin da yace shine i'lam anna haqiqatash shirki التشبه بالخالق وتشبيهه بالمخلوق هو تشبيه المخلوق به نعم وتشبيه المخلوق به ابين da shi ya fada shi ne abinda malamin zai zo mana can kuma gaba ya ga mana shi shi ya kasa abun kashi uku a wannan littafi asalin inda ya ciro maganar kashi biyu malamin ya ambata duk da cewa kashi ɗayan ne za a iya rabawa biyu na ga mana makon da ya gabata cewa abin da ya shafi tashbihi ko tamthili nau'i biyu ne ko akwai wanda yake da babun yake alaka da babun sunayen Allah da sifofin Allah kamanta Allah da wani ko a kamanta wani da Allah malamai suna bada misali da kamanta wani da Allah kamar yadda nasara suka yi suka kamanta annabi Isa alaihi salatu wasalam da Allah subhanahu wa ta'ala suka kira shi Allah saboda sun ga an halice shi ko an haife shi da uwa kawai babu uba sai suka ce ai ba zai yi ba sai dai lalle ya zama Allah mahalici shi ne uban kuma suka maida a wata tafiyar suka ce ai Allah din ne ya taqammusi ya shiga jikin annabi Isa ya zo duniya don ya cece duniya saboda zunuban duniya musamman saboda zunuban annabi Adam kamar da suke fada wannan kuma dama wannan shine foundation da aka gina aqidar nasara akai to wannan mukyale shi abu na biyu shine tashbihu al-khaliq bil makhluq kamanta shi mahalicci da abin halitta kamar yadda su kuma yahudawa suke yi su kamanta Allah da dan adam ko su kira shi bakhili su ce marowaci ne ko su kira shi faqiri kuma wannan ba shi siffofi ne wanda ba su dace da shi ba siffofin dan adam ne aka dauka aka biyo Allah kun ga su kuma can nasara me suke yi siffofin Allah aka biyo dan adam ai mun fahimci abu to wannan ana fadan sa a babin asma'i was sifat to amma anan a babun da yake so yi mana magana akan shirka wani wata mahangar yake kallo mu bi shi a hankali za mu fahimta shi yasa Ibn Qayyim shi a can abin da ya fara magana akai shine at-tashabbuh tashabbuh shine mutun ya kamanta kansa da Allah ya dauki siffofin da basu dace da kowa ba sai Allah ya dora maka kansa shine kamar girman kai wannan to mu aje shi zai zo yi mana magana akan su nan gaba dayan kuma shine a dubi wani abun halitta sai a bashi siffofin Allah ba siffofi kawai na cewa yana da hannu ko yana ji ko wani abin ba a'a a bashi abubuwan da ba wanda ya cancance su sai Allah khasa'is ne na Allah subhanahu wataala kamar ai tawakkali a dogara ga shi a roke shi kamar yadda ake roƙon Allah kun ga wani ai shine mai alaka da shirka da zai sa mutun ya koma wani addini daban mun fahimci wannan to a kansa zai magana insha Allah to sai mu bi shi yace tashbihul khaliq bil makhluq mun fahimci wannan wa tashbihul makhluq bil khaliq shi ma haka to sai yace amma al awwal kun ga abin da ke nuna mana cewa yadda ya nakalto abin ne sai bai sa shi la'alla daidai ba da ya tashi maimaitawar sai ya faɗi na biyu bayan ku ya kira shi na ɗaya ku karanta ku gani sai yace amma al awwalu amma na farko ka kamata ya zama mai al tashbihul khaliq bil makhluq to amma bari ku ji me yace sai yace fa innal mushrika shabbaha al makhluq bil khaliq kun ga na biyu ne wannan kuwa mun fahimci abin to abin da ya faru shine yadda ya nakalto maganan ne ya dan cancanza ta daga asalin inda ya dauko shi yasa ya zama masa haka amma kuma in baka fahimci ma daga ina ya dauko ba shi wannan zancen sa a miƙe yake kuma za ka gane shi ko da shi kadai ne baka koma can asalin ba to mu bi dai abin da ya ambata yace fa innal mushrika shi mushriki mai shirka wanda ke hada Allah da wani a wajen bauta me yayi shabbaha al makhluqa bil khaliq ya kamanta abin halitta ne da mahalicci ma'ana abin halitta aka samu sai aka bashi abubuwan da ko siffofin da ko ayyukan da babu wanda ke yin su sai Allah sai aka kira shi da su mun gane yace fi khasa'isil ilahiyyati a abubuwan da suka kebanci ubangiji a wato allantaka Allah subhanahu wa ta'ala ne kawai yake da waɗannan siffofi din in an ce khasa'is me ake nufi da khasa'is abubuwan da suka kebanci ubangiji ilahiyya kuma mun sani Allah mahalici wato abin bauta shine Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai abubuwan da suka kebance shi banda shi ba wanda ya cancance su shi ake ce ba khasa'is mun san dai lafazin asali mun sha fadar sa ko khasa'is shine bature ke ce ma features ko characteristics abubuwan da babu wanda kun san ana fadin su dan a bambance ai wani abu da wani abu ko sai ce wannan abu kaza yana da nasa abubuwan da suka kebance shi abu kaza ma yana da abubuwan da suka kebance shi na wannan ba su taba wannan ba na wannan ma ba su taba wannan ba to Allah yana da wasu irin waɗannan siffofin da ayyukan da kuma haƙoƙi wanda babu wanda ya cancance su sai shi to ne su ne ake nufi da khasa'is to ka ɗauki irin wannan khasa'is ɗin ko guda ɗaya ne ko biyu ko uku sai ka baiwa wani abin halitta ba Allah ba bayan ku Allah ne kaɗai mai wannan to wannan shine kamanta abin halitta da mai halitta shi ke nufi a wannan wuri in insha Allah wanda ya fahimta to sai yake cewa fa innal mushrika shabbaha al makhluqa bil khaliq fi khasa'is al ilahiyyati to nan sai je ro mana khasa'is al ilahiyya din da za a tambaye ka menene abubuwan da Allah yake banta da su wani ba shi da haƙi a cikin su to gashi zai fara kawo mana daga nan zuwa wajen shafi har na gaba duk abin da zai faɗa mana kenan Allah sa ana ganewa sai ce wahiya su ne su khasa'is al ilahiyya din التفرد بملك الضر والنفع كديتك كو كديتوا دا ملكر شوتا دا أمفاني باب واندي ملكي يشوتا دا واندي يسو يبادا أمفاني دا واندي يسو استقلالا بسببا با سي الله سبحانه وتعالى أكون سببا بانشي واندي استقلالا لا سببا mutum zai iya zama ya cutar da wani ta bangaren sababi amma ba istiqlalan ba shi dan adam yana iya wannan zai bude hannunsa ya maru wani zai kwace wani abun hannunsa ya masa sata ya masa fashi da makami ai kaza ai kaza wannan ai cutarwa ce ko cutar wannan kuma ta riski wannan dan adam din ta hanyar wannan
to shi wannan wanda yayi ko marin ko satar ko zagin ko dukan shi sababi ne ba mustaqilli ne wajin isar da cutar ba isar da cuta wanda ke da haƙƙi akan shi ne wa Allah subhanahu wataala duk wanda ba Allah ba ko sai dai zama sababin samuwar cutar tunda dama Allah subhanahu wataala ba ganin sa muke da zatin sa ya sako abin muna ganin sa yayi kamar yadda arziki da yake bamu ai kun ga ba zurowa yake Allah madauki ya sako wani abu muna ganin sa sai kowa sa hannu hakanin sa da ubangiji sai karba ba ko sabubba ya jera mana sabubba ne kai aiki ka samu ka je gona kai noma zaka samu wannan arzikin asalin sa istiklalan daga Allah ne sababan kuma yana da sabubba tsakanin mu yau kai aiki ka samu ko a baka kyauta ko ai wannan ai mun fahimci wannan to babu wanda ya mallaki ya sa maka cuta sai Allah babu wanda ya mallaki ya sa maka wani amfani sai Allah babu wanda ya mallaki ya dauke ma cuta sai Allah ba wanda ya mallaki ya raba ka da abin da zai amfane ka sai Allah to wannan abun kebantaccen haƙi ne na Allah subhanahu wataala kar a dauke shi a bai wani wanda ba Allah ba ashe kenan in ka samu shi yasa kun ga Qur'ani Allah subhanahu wataala yake hana manzon sa sallallahu alaihi wasallam ina cewa wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wala yadhurruka ko kada kai roki nan roƙo nan fin kada ka bautawa min dunillahi wanda ba Allah ba wanda yake bai mallaki wani amfani gare ka ba bai mallaki ya cutar da kai ba wannan ya nuna ashe babu wanda ya mallaki cutarwa ko amfani banda Allah subhanahu wataala to wannan kenan wal ata'i wal man'i da bayarwa da hanawa babu wanda ya mallaki bayarwa da hanawa sai Allah duk abinda ka samu a duniya Allah ne baka duk abinda kuma baka samu ba Allah ne hana wannan ashe yana nuna idan ka tashi nema gun waye kamata ka nema gun Allah saboda shine wanda in ya so zai sa sababin ya auku idan ka roke shi shi zai sa kamar yadda soyayya take in Allah ya so ka me yake faruwa sai Allah ya umarci mala'ika Jibril cewa a so wani Allah yana son wani sai ya umarci mala'ika Jibril shi ma ya so shi kuma ya sa mala'iku su so wannan wani kuma sai a sako wannan wanan karbuwa a bayan kasa sai ka kowa na son sa ko alal akalla mutanen kirki suna son sa idan kuma ba a son mutum haka Allah madauki zai sa in ku Allah ya ki mutum kaga wane ne zai ki shi mala'iku duk su ki shi kuma sai a sako kyamarsa a bayan kasa sai ka ji kowa baya son sa to kaga idan kana son a so ka ashe gunwa zaka in ka nema a gun mutane to su mutane suna da ka'idar su suna da ka'idar su kai musu abin da suke so ne sannan sai ba ma wani lokacin ma ko kai musu abin da suke son sai su ki saboda su suna da dabi'a ta butulci amma in Allah ya subhanahu wataala ya soka to shi zai tilasta musu su soka sai kaga an juya zukatan su ka zama abun so koda akwai wani abu ko tsakanin ku da su to haka idan mutum yana son a dauke masa wata cuta gurin wa zashi gurin Allah domin babu mai karfin ya dauke masa cutar nan banda Allah to idan mutum ya juya ya tafi wurin wani wanda ba Allah ba to anan yayi shirka musamman cikin abinda ba maganar sababi bane maganar ainihin wane ne mai isarwa da cutar ko amfani amma idan zancen kallon sababi ne zaka iya roƙon wani taimako ya taimaka maka a kaga wannan dan shi a matsayin sababi ne wanda idan ka roƙi Allah subhanahu wataala shi zai takaffulin sababin yazo ba kai zaka zabi sababin ba kun ga shi yasa neman taimakon Allah ya fi gata shi Allah ne zai sa sababin wanda baka tsammani ma sai ya zo maka amma shi idan kai ka zabi sababin a duniya ka je ka roki wani to sai iya wulakanta ka ana wannan ko ba ai to amma in ka roki Allah sai ya tankwasa zuciyar wannan din sai ya maka sai ya baka abin ko ya zama alal akalla shine sababi ta wannan abin ya zo gare ka haka kuma cutarwa don haka ashe in mutum mai tauhidi ne to kullun ya zama dogaransa ga Allah baya roƙon kowa sai Allah ko samun taimako ko kuma kaɗe wani abun cuta sab wannan irin imanin ne ya shiga zuciyar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin kuga sayyidina abubakar sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala an ana bamu labarin ana tafiya na taɓa ba ku wannan labarin shi ba ana tafiya akan doki ko raƙumi sai bulalarsa ta faɗo ƙasa bulala ga wani a ƙasa yana tafiya a ƙafa zai iya cewa da Allah mai komin sai ya tsaida raƙumin ya sauko ƙasa ya dauki bulalan sai ya saki hawa aka cigaba da tafiya yace shi baya so a ce ya roki wani dan adam wani abu saboda shi ya saba da duk abin da zai roka Allah kuga wannan zulfin tauhidin ai kun ga ba irin namu bane ko shi yasa kuma har yanzu sai kaga abin da ya halatta ma ai wani lokacin kuga wannan ya halatta kace da Allah dan taimaka mu mai komai ya halatta ba laifi bane to amma shi zulfin tauhidi da karfin tauhidin ne yasa shi ba zai roki kowa ba wanda ya saukai abu da kansa irin wannan har yanzu waɗannan mutum 70,000 da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bamu labari za su shiga aljanna ba tare da hisabi ba tare da azaba ba su wa mai sifofin su kuma humul ladina la yastarquna hum wa mene wa la yaktawuna wa la yatatayyaruna wa ala rabbihim yatawakkalu sifofin su hudu ba sa neman ai musu ruqya duk da cewa ruqya yin ta ya halatta ba za su nema ai musu ba za su hakura har Allah mudike warkar da su wannan ba a koya maka cewa bai halatta ba kar wani ya fahimci bai halatta ba ya halatta kai kuma ba ya bata tawakkali amma tawakkalin ai hawa-hawa ne na wani mai zurfin tawakkali da ce kai na yadda Allah ne kawo min wannan kuma zai kawo min sabobi in dan wannan yayi to shine wanda ake nufi ana sannan ba sa yin sakiya tare da cewa sakiya ta halatta sannan kuma ba sa canfi su ga abu su ce la'alla kaza zai faru saboda sun ga ko tsuntsu yayi dama ko yayi hagu ko makamancin wannan ba sa yi ko su canfa ganin kuturu ko ganin makaho duk ba sa wannan wa ala rabbihim yatawakkalun ga ubangiji suka dogara to wannan karfin tauhidi ne idan mutum ya hango irin waɗannan abubuwan zai sa ya ce kai Allah kawai na dogara da shi kuma shine irin abin da a baya za ku ji ana bada labarin wasu daga cikin salihan bayi Allah ya hore musu wani abu na karama in sun shiga wani hali maimakon su roƙi wani wanda ba Allah ba Allah kawai za su dogara kuma har su roƙe shi shi kadai sai kaga ya sa an samu wanda an jefa shi a wuta bai kone ba an yi wannan a wannan rayuwar har sayyidina Umar radiyallahu ta'ala an da ya ga wannan bawan Allah yake cewa na gode wa Allah na yaba masa da ya nuna min mutumin da aka yi masa irin abin da aka yi wa annabi Ibrahim Allah maduki ya sa da lokacin da aka jefa annabi Ibrahim a cikin wuta mutanen suka jefa shi me ya faru Allah maduki ya ce kulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim muka ce wa wuta ki kasance sanyi da kuma aminci ga annabi Ibrahim sai zan bata cutar da shi ba to an samu irin wannan a cikin tabi'ai an samu wanda shi ma saboda karfin tawakkalinsa da dogaransa ga Allah bukatar ruwa ya zo bakin ruwa zai tsallake babu kwale-kwale ba komai ya taka da kafarsa ya taka ya tafi Allah ya bar ruwan ya tsandauri kamar kasa ya taka kuma ya wuce wannan duka ya faru a wannan rayuwar a cikin mabiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ana kiran ababin karama ta waliyai to duk wannan ba wanda suke samun wannan sai masu karfin tauhidi da yadda su da Allah subhanahu wataala akan dukkan abinda ya same su na amfani ko na cutarwa to sannan yake cewa faman allaka zalika bi makhluqi da wannan mallakar cutarwa da amfanarwa da kuma bayarwa da hanawa duk mutumin da ya rataya zalika wannan abubuwan da aka ambata bi makhluqi da wani abin halitta ya dauki cewa wane shine mai bayarwa mai hanawa wane ne mai sa cuta ko mai kawo amfani to kana yin wannan me ya faru sai ce faqad shabbahu bil khaliqi ta'ala wanda yayin wannan to ya kwatanta ya kamanta ya misalta wannan makhluqin da Allah subhanahu wataala cikin abinda babu wanda ya cancanta ai masa shi sai Allah wasawwa baina turabi wa rabbil arbabi ya kuma daidaita shine sawwa ya daidaita tsakanin at-turab kasa turbaya wa rabbil arbabi da kuma ubangijin uban iyayen giji wannan lafazin rabbul arbabi wasu malamai daga cikin al-mutaakhirun malaman baya-baya suna inkarin wannan lafazin dan me za a ce wa wani za a ce wa Allah rabbul arbabi in aka ce rabbul arbabi wai kaman an tabbatar da iyayen gidan ma'ana rabbu rabbun ba guda ɗaya ba sannan aka bo kuma aka ce Allah subhanahu wa ta'ala shine rabbul arbab. Usman mai suna cewa a wannan la yalzamu ba lalle bane tunda babu wannan manufar a wannan kuma sannan Allah subhanahu wa ta'ala yayi amfani da wannan arbab din a cikin alqur'ani a suratu yusuf a arbabun mutafarriquna khairun amillahu alwahidul qahhar haga yace a arbabun shin iyayen gida daban-daban sune suka fi koko ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala wanda shine alwahid alqahhar guda daya kuma wanda yake mai linjaye kaga anan Allah subhanahu wa ta'ala ashe in ya fadi arbab ba laifi dan an kira wasu arbab amma kuma shi a kira shi shine rabbul arbab tunda wanda ba shi dinnan ba da yayin da awar rububiyya ko akai masa menene shi marbub ne a hakika don haka koda an kira su arbab to su marbubuna ne kuma ubangijin su su ma kansu shine Allah subhanahu wa ta'ala don haka babu laifi dan an ce rabbul arbabi Allah subhanahu wa ta'ala to sai ce fa ayyu fujurin wa dhanbin a'zamu min hadha wannan fajirci ne wannan zunubi ne ya kai wannan girma ma'ana babu zunubi babu fajircin da ya kai wannan girma duk laifin da mutum yake yi a duniya daga cikin abubuwan da Allah ya haramta to babu ɗaya da ya kai wannan girma ka dauki wani wanda ba Allah ba ka bashi siffar Allah abinda ba wanda ya cancance shi sai Allah to wannan yafi dukkan zunubai shine abinda ke nufi cewa babu fajirci babu zunubi da ya kai wannan girma yace wa alam kuma ka sani anna min khasa'isil ilahiyyati cewa daga cikin kebantattun haƙoƙin Allah subhanahu wa ta'ala alkamalul mutlaq shine kamala kamalar da take sake ba kaidi wanda ba a kayyade ta da wani abu ba duk inda kaje an ce abu al mutlaq ana nufin abinda kawai za a yi amfani da shi haka kuma haka kalmar hakan ake nufi me in an ce kamal me ake nufi in an ce kamala ana nufin cika rashin naqasu to Allah subhanahu wa ta'ala shine kamili ma'abucin kamala kamalar da ba ta da kaidi kamalar da ba a cewa kamala ce ta bangaren zati kawai ko kamala ce ta bangaren siffofi ko kamala ce ta bangaren ayyuka a'a kamala ce baki daya ta kowane bangare shine abin da ake nufi al mutlaq insha Allah an gane kamar yadda muka taba magana akan al-imanul mutlaq da kuma mene mutlaqul iman ai mun taba yin wannan zancen ko a wani darasi ne a alamu sunna ko in an ce al-imanul mutlaq cikakken imani kenan in aka ce imani lafazin da kowane bangare nasa a cike yake shine al-imanul mutlaq in ko aka ce mutlaqul iman shine imani dai wanda ya isa ya tsirar da mutum daga wani bangare ma'ana ya zama cewa mutum in yana da shi ya cancanci a kira shi musulmi ko mumini mun gane wannan ya wanda ba kammalallen ba amma dai yana da imani mun taba wannan dai zancen a baya mu kyale shi to al-kamalul mutlaq yana cikin kebantattun sufofin Allah yace min jami'il wujuhi ta kowace fuska alladhi la naqsa fihi shine Allah wanda babu wata tawaya tare da shi wani abun ma da ake ganin kamala ne a dan adam to a wurin Allah shi tawaya ce yanzu agun dan adam kamala ce a ce mutum yana haihuwa ko duk wanda ba shi da da za ka ga ana ta bincike bincike ai ta yawo neman magani yayi aure yau shekara kaza ana ta bincike matsalar agun matan ne ko agun mijin ne ai ta fama ana yin wannan ko babu wannan agun dan adam sai a ce a wani Allah sarki ya shiga cikin halin abin tausayi har idan yana neman aure sai a ce a bincika an ga fa bai taba haihuwa ba kada ya zama matsalar agunsa ne a je a bincika a guri likitoci wannan tawaya ce ko ba tawaya ba to amma haihuwa dangane da Allah menene tawaya ce amma haihuwa agun dan adam kamala ce mun fahimci wannan to Allah subhanahu wa ta'ala babu wani bangare da zaka samu tawaya tare da shi babu wani bangare da zaka samu cewa ba kamala a wurin komai nasa kammalalle ne akwai kamala a zatin sa baya bukatar komai shi yasa yake al-ghaniyyu shi yasa yake as-samadu as-samadu ma'ana wanda kowa sai dai bukata a gunsa shi baya neman komai a gun kowa kuma sannan shi yasa shine mai bada arziki shi ba a bashi arziki wa huwa yut'imu wa la yut'amu ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun wannan duk sifofin Allah ne duk wanda ba Allah ba kuwa zaka ga yana bukatar wannan na farko ma dama samuwar sa ma alama ce ta tawaya domin da babu shi sannan aka same shi Allah kuwa samuwar sa samuwa ce wanda lam yasbiqhu adamun ko wala yalhaquhu zawalun haka samuwar Allah take babu wani lokaci da babu Allah sannan aka samu Allah babu wani lokaci kuma da za a ce babu Allah tun fil azal akwai Allah amma dan adam fa akwai lokacin da babu shi sannan aka same shi to wannan duk nakasu ne agun shi bawa wato dan adam Allah ko babu irin wannan nakasun ta kowane bangare dangane da shi sai ce wazalika wannan abun kuma yujibu an takuna al ibadatu lahu wahdahu wannan abun yana wajabta ibada ta zama shi kadai akai wa aqlan wa shar'an wa fitratan me yake nufi da waɗannan maganganu ma'ana in dai mun tabbatar da mun yadda waɗannan abubuwa da aka faɗa na khasa'is din nan siffofin nan da haƙoƙin nan na Allah ne shi kadai to wannan ya wajabta shine ma'anan wazalika yujibu ya wajabta an takuna al ibadatu a ce ibada ta kasance lahu gare shi shi Allah wahdahu shi kadai ma'ana in ka san ba mai wannan sai Allah to ashe shi ya cancanta wajibi ne ya kamata ka koma ka bauta masa duk bautarka shi kadai zaka yi wa karkai wa wani wanda ba shi ba ta hanyar me wannan haƙƙin nasa ya tabbata ne aqlan wa shar'an wa fitratan shine nake tambaye mu nan me ake nufi da wannan a hankalce da kuma a shar'ance da kuma a fitrance me ake nufi da a hankalce idan baka samu nassi a cikin alqur'ani cewa Allah shi kadai ya cancanta a bauta masa ba lura da wannan abun cewa indai ka san akwai Allah akwai Allah ko akwai Allah shine mai bada amfani wani abu na cuta ma daga gun sai yake zuwa in ka san wannan shine mai bada arziki shine mai hana arziki shine mai bada lafiya shine mai dauke lafiya shine mai kawo zaman lafiya shine mai dauke zaman lafiya a rasa shi Allah ne yake sa mutun ya girma tun yana karami Allah ne yake bashi matsayin da yake da shi Allah ne yake bashi kudi Allah ne yake bashi komai da yake bukata in mutun ya san wannan ko bai samu nassi daga Qur'ani ko ba aiko masa manzo cewa ka je ka bautawa wannan da yake maka waɗannan abubuwan ba a hankalinsa ya kamata ya tafi gurin wani wanda ba shi masa wannan abun ba kun gane wannan to shine abin da yake fi da aqlan din ya kamata dan adam a imaninsa tunda ya san ba mai masa waɗannan abubuwan sai Allah to ya kamata idansa a ce akwai kunya ya tafi gurin wanda bai masa wannan abun ba ya durƙusa gaban sa yana bauta masa ko ya nemi wani abin da ba mai iya iko a kansa banda Allah aka ga akwai kunya ya kamata ya koma gun Allah madaukaki da shi ne kawai ya masa waɗancan abubuwa wannan abin da ake da aqlan kenan ma'ana walau lam yaridin nassu kitaban wa sunnatan ya'muru al-abda bi an yufrida wa an yuwahhida Allah tabaaraka wa ta'ala bil ibadati fa aqluhu wahdahu yakfi amiran lahu bi an yufrida Allah tabaaraka wa ta'ala fil ibadati koda ba aiko nassi a Qur'ani ba cewa ka kadaita Allah da bauta to hankalinka ya isa ya zama mai umarni gare ka cewa ka bauta wa Allah shi kadai domin babu wanda ya halice ka sai shi babu mai baka abin da kake so sai shi insha Allah mun gane wannan shar'an kuma mun gane shine a samu umarni daga Allah subhanahu wa ta'ala a bauta wa Allah shi kadai haka nan a samu umarni daga Allah subhanahu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a bauta wa Allah shi kadai fitra kuma fa me ma'anar fitra ginin asali na dan adam ginin asali na dan adam wato in aka ce ginin asali ana nufin kafin dan adam ya samu wata sakafa da za ta canza masa tunani da ya tunaninsa yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu wani labarin ahadisi ingantacce da yake cewa mamin mauludin illa yuladu ala alfitrati mun ta magana dai akan wannan shi babu wani abin haihuwa sai face akan fitra ake haihuwarsa yuladu ake haihuwarsa alal fitrati akan fitra fitra din nan malami suka tattauna akai mafi ingancin ma'ana ta fitra shine musulunci amma wannan fassara ce ta ma'anar a wannan hadisin me ake nufi da fitra amma asalin kalmar fitrar ba wannan din ake nufi ba ana nufin abinda aka gina dan adam akan sa na asali kafin wani ilimi sabo ya zo ya canza masa tunani ai dai kowa ya san wannan abu cewa dan adam akwai wani abu da baya bukatar koyarwa a gunsa da fitra ya same shi irin na taba ba mu misalin wannan jariri lokacin da aka haife shi babu wanda ya zo ya yi masa magana ya koya masa in ya ji nono a bakinsa ga yadda zai tsotsa ko akwai ba uwa ce take ce ma ka matse harshenka da gandar ka matse ka hada wuri guda ka jawo ba wanda take koya wa danta wannan amma sai ya samu kansa yana cafkar nonon nan sai ka ga kutkut yana mukurwa yana sha to wannan shi ake ce ma fitra to asalin addini ma akan haka ake shine abin da manzo Allah subhanahu wa ta'ala yake nufi addinin duk dan adam da ka ganshi addinin musulunci ne shine yake cewa ma min mauludin babu wani abin haihuwa sai face ana haihuwarsa ne alal fitrati fa abawahu iyayensa guda biyu uwa da uba su ne waɗanda yuhawwidanihi su suke mai da shi ba yahudi in su yahudawa ne au yunassiranihi ko su mai da shi ba nasari au yumajjisanihi ko su mai da shi ba majusi yace kamar yadda Allah yake halittar dabba in ka kalli dabba ba komai a jikinta na sofanin matsala idan ba wata ce ta guntule mata kunne ko makamancin wannan ba haka zaka ganta asali to haka kowanne dan adam haka ake halittarsa tsab da shi a matsayin musulmi shi yasa malamai suka tattauna akan ƴaƴan wanda ba musulmi ba me hukuncin su in suka mutu ƴaƴan mushrikai ƴaƴan kafirai ƴaƴan su kanana suka mutu kafin balaga asalin su ƴan menene ƴan wuta ne ko ƴan aljanna musulmi ne ƴan aljanna aljanna Allah ne sai shine ra'ayi mafi karfi a gun malamai wannan magana cewa ƴan aljanna ne tunda basu balaga ba abin da za a tambaye su me yasa baku bauta Allah ba sai su ba sani ba basu balaga ba basu zo wannan ba Allah da rahama yake shi yasa mutum ba shi da hujjaran tashin alkiyama ya taba jin la ilaha illallah ya ji an aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo ya ce kuma shi ba ruwansa da addini Allah ba zai bashi wannan udurin ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa la yasma'u bi أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولا يؤمن به إلا دخل النار باب ونمتن زي جلا بارينا فنغني يسمع به يجلا بارينا شو أقوي منزونك الشيء سونان محمد سنن يموت بإيماني دي شيبا بإيماني دي منزان الله صلى الله عليه وسلم يتي والله سياشي غوتا دم متمن دي جلا بارين منزان الله صلى الله عليه وسلم أي ونزي سيحت وانا أي بأي عادل شيبا ko wani zai faɗi haka kila yancin dan adam ya ce ba a yi adalci ba me ne rashin adalci ana haƙƙinka ne ka san kana da mahalicci haƙƙinka ne ga manzo ya zo ka ji labarin ya zo ka je ka bincika da me ya zo da shi ya zo da ƙur'ani shi ne saƙo na ƙarshe ya ce daga yau kiristanci ya ƙare addinin annabi isa ya ƙare addinin annabi musa ya ƙare duk a zo a haɗu a bauta wa Allah to duk wanda ya ji wannan bai yi bincike ba kawai ya ce ba ruwansa da shi to wuta zai shiga inda yana cikin balagaggun da suka kai matsayin hankali domin Allah madauki ya faɗa mana cewa wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula kuma ba'athin nan ba a nufin manzon ya bi kowa gida gida ya ga masa gashi na zo ba haka ake nufi ba zuwansa din ya zo ka ji labari to kai ne haƙƙinka ka bincike gaskiya me yasa malamai suka sanya daga cikin abin da ke fidda mutum daga musulunci shine al-i'radu an dinillahi la yata'allamuhu wa la yata'arrafu alayhi ba ruwan mutum ya zama shi kawai ya juye baya ga addini baya wata harka ta addini in mutum ya zauna haka a rayuwarsa ba ruwansa da musulunci baya karatunsa baya sallah baya azumi baya komai to wannan shi kadai ya isa ya zama kafiri mun fahimci wannan da haka dole ne mutum ya nemi ilimin addini duk abin da za a yi masa azaba a rashin sa dan me zai zauna ya ce ba zai nemi ilimin sa ba mun fahimci wannan abu to wannan abin shine ake nufi da fitra asalin ginin dan adam to don haka dalilai sun tabbata a hankalce dalilai sun tabbata a shar'ance dalilai kuma a fitra cewa lalle Allah ya cancanta shi kadai abautawa faman ja'ala zalika duk mutumin da ya sanya wannan alkamalul mutlaq ne ai kula zancan alkamalul mutlaq ne ko yana cikin khasa'isin Allah idan mutum ya sanya alkamalul mutlaq li ghairihi ga wani wanda ba Allah ba faqad shabbaha alghayra biman la shabiha lahu to lalle in yi haka ya kwatanta ya kamanta alghayra shi wannan wanda ba Allah din ba biman da shi da wanda ya kwatanta shi da wanda la shabiha lahu ba shi da abokin kama shine Allah mun fahimci abin ma'ana ya kamanta wanda ba Allah ba ya kamanta shi da Allah wali shiddati qubhihi wa tadammunihi ghayatul zulmi kuma saboda tsananin munin wannan abun wannan aikin na shirka wa tadammunihi ghayatul zulmi kuma saboda kasancewa ya kunshi zalunci kurewar sa shine ghayatul zulmi ya kunshi makurar zalunci karshen zalunci me da ma zalunci ne in an ce zalunci me ake nufi eh wannan fasarar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina faɗa a lugar larabci in an ce zalunci shine ka sa abu ba a wurin da ya dace ba ko shine ma'anar zalunci ka dauki abu ka sa shi a bigiren da ba nasa ba me yasa ake cewa idan mutum shugaba ne a office aka turo masa mutum goma ya musu interview za a dauki mutum uku kowa ya zo da takardunsa aka samu mutum uku duk sun dace da wannan aikin abinda suka karanta kenan kuma sun iya abu kuma sun ci idan ya dauko wani saboda wata alaka tasu da shi ko saboda wani ne ya turo shi sai ya hana wannan wanda ya dace din ya sa wani a wurin wanda shi bai dace ba me ya aikata ya aikata zalunci wannan shine zalunci to ka dauki wannan abun ka dauko ka sa a alakar da muke da Allah muke Allah shine al-khaliq shine ar-raziq al-mudabbir al-malik li kulli shay duk abin da muke da shi shine yi mana to idan muka tashi zamu yi godiya sai ka tafi wurin wanda bai maka ba ka gode masa kaga ka sanya godiya ba a mahallinta ba ko to wannan shine shirka Allah shine mai siffofi kaza da kaza sai ka dauki wannan siffofin na Allah wanda ba mai su sai shi sai ka dauki wani ka bashi wanda bai cancanta ba kaga ka sa abu ba mahall ba mahallin sa ba wannan shine me zalunci to shine abin da yake nufi shirka ta kunshi ghayatul zulmi matukar zalunci to saboda haka ne akhbara man kataba ala nafsihi rahmata annahu la yaghfiruhu abadan akhbara wannan man kataba ala nafsihi rahmata sifa ce wanda ya wajabtawa kansa cewa shi mai rahama ne sai ya bada labari annahu cewa shi din la yaghfiruhu baya gafarta shi shi wannan aikin mummunan wato shirka abadan har abada wannan maimakon ya ce maka ne saboda wannan ne akhbara Allahu annahu la yaghfiruhu mun gane wannan don haka abinda ake nufi da man kataba ala nafsihi rahma shine Allah domin haka Allah mudu ke faɗa cikin alqur'ani kataba ala nafsihi rahma ko wannan kenan kuma ya faɗa kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga mana shi ma hadisi cewa Allah madaukaki ya rubuto tun daga saman al'arshi cewa inna rahmati sabaqat ghadabi cewa rahamarsa ta rigayi fushinsa ma'ana mai rahama ne shi kuma rahaman nan ta riga fushin don haka rahamar ita ce mai faɗi ko ya yi fushi da kai ka sa ran cewa in ka kusance shi to zai gafarta maka ya cire wannan fushin kuma ya maka rahama domin shi mai rahama ne i'lamu anna allaha shadidul iqabi wa anna allaha ghafurur rahim to sai yake cewa wa min khasa'isil ilahiyyati hakanan daga cikin abubuwan siffofi haƙoƙi keɓantattu ga Allah shi kadai al-ubudiyyatu allati la taqumu illa ala saqai al-hubbi wadh-dhulli ubudiyya haƙƙin Allah ne ma'ana me ma'anar ubudiyya bauta haƙƙin a bautawa Allah cewa haƙƙinsa ne shi kadai a bauta masa. Allati la taqumu, ita kuma bautan nan wadda ba ta tsayuwa illa ala saqil hubbi wa dhulli, sai akan ƙaurin soyayya da kuma kaskanci. Ma'ana shi yasa malamai, musamman malam Ibn al-Qayyim da yake duk ma wannan din zancansa ne da yake bayyana cewa ibada tana da rukunai, rukunanta guda biyu ne, wuri ya ce uku, na ukun kuma dai ma'ana su ɗaya da na biyun dama. Rukunan ibada biyu ne, ghayatul mahabbati wa ghayatul dhulli wal khudu'i, matukar soyayya, soyayya matuka wadda ba ka son wani sama da irin wannan soyayyar, to ka bewa Allah duk abin da kake so. Ai mutum yana son abubuwa da yawa ko? To akwai so na ɗabi'a, to son da ba a yi wa kowa irinsa sai Allah, to kar a ɗauke shi a yi wa wani wanda ba Allah ba. Duk abin da kake so ya zama ƙasa yake da son Allah. Ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa dan adam ba zai ɗanɗani zaƙin imani ba sai ya zama Allah maɗaukaki da manzansa sun fi soyuwa a zuciyarsa fiye da komai, sai ya zama kana son Allah fiye da komai. To ya ake bambance wannan soyayyar? Soyayyar ba irinta, ina ji mutu ɓaɗi magana shi ma akan wannan magana soyayya. Ba ma'ana soyayya irin son da kake wa ɗanka, son da kake wa matarka, son da kake wa makamancin duk abin da kake so, ko dukiya da matsayi da sauransu. Abin da ake nufi da soyayya a nan, soyayyar da saboda ita za ka aje komai, komai ba komai ba ne a zuciyarka saboda tsananin wannan soyayya. Kuma soyayyar da za a ce abubuwan da kake so ɗin su haɗu wuri guda, ga wannan ga wannan, sai wannan ya ce abu kaza za ka yi, sai wannan ya ce abu kaza za ka yi a lokaci guda, to wanda ka fi so shi za ka zaɓi nasa ka aikata. Kun fahimci wannan zancen? Da wannan ne za ka fahimci soyayya da ake wa Allah maɗauki. Allah ya ce ka bauta masa shi kaɗai, shedan ya laɓaɓo ya ce a'a ba komai, in ka haɗa da wani ma ba komai, to kana son Allah shi ne kai watsi da shedan ka koma gun Allah. Mun fahimci wannan? Allah ya ce kar ka yi zina, shedan ya laɓaɓo ya ce a'a ba komai, ba kai ka fara ba kuma za ka tuba ba, yau za ka mutu ba, sai kai wa shedan ɗa'a, to ka ga ba ka so Allah ba, ka so Allah kai watsi da shedan, to haka abin za ka riƙa kwatanta shi. Duk abin da ko duk ƙaunar da za ta kai ka ga ka kaskanta ga abin da kake so, to ta zama Allah kawai kai wannan. Insha Allah an gane wannan ne. To shine ghayatul mahabba wa dhulli, da kuma kaskanci. Dole mutum ba zai zama bawa ba ga Allah kikakkiyar bauta sai ya zama yana son Allah kuma yana kaskanci ga Allah. Kada ka samu girman kai tsakaninka da alaka da Allah, ka ji kai wata doka ta Allah kafi karfinta kai ba za ka yi amfani da ita ba. Wannan baka samu kaskanci ba, dole ka ji cewa kai ba komai ba ne a gaban Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Sai ce faman a'atahu mali ghairihi, to duk wanda ya bada al-hub wa dhul, mun gane tunda su ne rukunan ubudiyya, duk wanda ya miƙa su li ghairihi ga wani wanda ba Allah ba, faqad shabbahu billahi subhanahu, to shi ma nan ya yi tashbihi, ya kamanta wannan wanda ba Allah ɗin ba da Allah. Fi khalisi haqqihi, a cikin tsantsar haƙƙin Allah, haƙƙin da ba wanda ya haɗu tare da shi suka raba wannan haƙƙin, shi ne haƙƙin ubudiyya. Allah tsare mu da karkacewa. Sannan ya ce wa qubhu hadha, munin wannan aiki wato da ake ce ma shirka, mustaqirrun fil uquli wal fitri, tabbataccen abu ne a hankula da kuma fitrori. Fitri jam'in fitra ne, mufradin guda ɗaya shine fitratun, ko jam'in kuma sai a ce fitarun, kamar qimatun jam'in ta qiyamu, iya wannan suna nan da yawa, ala wazni fi'al shine fitar. To sanin munin shirka yana nan a gundun masu hankali. Abin da yasa yake koyuwa shine wancan sirrin da muka ambata a baya da malamin ya koya mana. Allah ya sa mu fahimci littafin nan, wallahi ya fito mana da abubuwan da in ka fahimce su zaka gane sirrin duk karkacewar da ake wa Allah subhanahu wa ta'ala. Waɗanda suke bauta wani wanda ba Allah ba, malamin nan ya gaya mana kuma yau mun sake nanatawa cewa asali ba raina Allah suke ba ba hulakanta Allah suke ba abin da ya kai su shine kokarin me kokarin su girmama Allah din suke ga girman sa yafi karfin su tinkare shi su da shi shi yasa suka sa wasu a tsakani suke bauta musu dan su kai su wurin sa amma ba wanda ya sai raina Allah shi yasa a hankalce kowanne hankali in dai hankalin gyararre ne to ya san cewa shirka ta yi muni kwarai hakanan a fitrance ka dauko dan adam ka gwada shi akan abin da ya shafi shirka ka tambayi duk wani dan adam akwai dan adam da yake sha'awar ai masa shirka akwai mu kwatanta da maganar miji da mata kana da matarka sai kwarto ya zo daga jin labarin ma kawai ka san kawai in ka samu dama kashe shi za ka yi ko ba haka bane saboda me ya zo ne dan yayi musharaka da kai so yake yayi tarayya da kai da kai da shi ku hadu abu daya yadda a gun matan nan za a dauki da kai da shi wai matsayin ku daya kai fa an yi maka daurin aure da ita shi kuma ba a yi masa ba ya zaka ji dadin wannan abu to dauki ma ba maganar zina ba a ce shi ma wani ya zo ya ce matarka ta gidanka zai je gun iyayenta a daura musu aure da shi da ita bayan tana matarka ai kun ga hankali duka ba zai yadda da wannan ba haka nan kana zaune wata ran a teburinka a office kai ma'aikaci ne sunanka director wani abu kawai sai wani ya zo ya zauna a kan teburinka ya ce shi ma shi ne director kuma na wannan abin naka dan adam ya fi fahimtar abun an kwatanta masa abin da ke kusa da shi ko ba haka bane yauwa to shi yasa nake kawo wannan misalan ka dauki ko menene kai ne mai unguwa kai ne sarki kai ne kaza wani ya zo kai ne shugaban kasa wani ya zo ya ce shi ma shi ne in ku duk tashin hankalin da ake yi a duniyan nan da bala'o'i da kashe-kashe duk saboda me saboda fatun ku da wani ne a tsaya a wani matsayi duk ka bincike shi gaba ɗaya ka gani wani ne baya so a ce ba shi ba don haka duk abin da zai yi can ma haka shi yasa duniya duk a rikice don haka to ya dan me Allah madaukaki da shi babu wanda ma ya taba zuwa yayi da'awar ya zubo da ruwa ba wanda ya taba da'awar shi ya halice mu ba wanda ya taba da'awar shi ke fito mana da rana gaba ɗaya komai shi ne dan me zaka zo kai kuma sai ka dauki wani siffofi na Allah sai ka bashi ai kaga baka kyauta ba don haka shi yasa yake cewa wa qubhu hadha munin shirkan nan sanannan abu ne tabbatacce fil uquli wal fitri duk hankalin dan adam ya san shirka ba ta da kyau bai kamata a hada Allah cikin haƙƙinsa a bai wani wanda ba shi ba to muje sai ce walakin lamma ghayyarati ash-shayatin fitra akthar al-khalqi amma yayin da shaydanu suka canza suka jirkita fitra akthar al-khalqi fitra ta mafi yawan halitta mafi yawan bayin Allah an canza musu fitra an canza musu wannan ginin asali din da aka gina su aka yi na yadda da Allah ne mai komai wajtalatkum kuma suka tumbuke su suka yi wasa da hankalinsu shine ma'anar ijtala ijtalat shine ma'anar shaydanu suka go suka yi isti'salin mutum suka dauke shi suka gusar da shi daga inda yake kuma suka rena masa hankali aka dauke shi daga inda yake aka yi tattijwal shine daga jawla ne shine abinnan ijtalat da aka dauke ka daga inda kake aka yi ta yawo da kai saboda baka da hankali garma garma duk mutumin da bai san haƙin Allah a kansa ba to shaydan ne yake wasa da hankalinsa gashin a ƙasa ya fassara muku ai ko lamba ta ɗayan nan bayan layi na ɗaya da na biyu sai ya ce wa ma'ana ijtalathum ay istakhaffuhum ma'ana sun yi wato wasa da hankalinsu istighfafi shine kare ni hankalin mutum fa zahabu bihim suka tafi da su wa azaluhum amma kanu alaihi suka gusar da su daga abin da suke kai na fitra na musulunci wajalu ma'ahum suka yi ta yawo tare da su fil batili wajen bar a cikin barna wannan shine ma'anar wannan kamar da Nawawi ya fassara a cikin sharhin sahihi muslim mun gano wannan shine ma'anar ijtalatu to ya lakin shine mu koma farkon maganar tasa yace amma tunda mun san munin shirka a hankali da fitra sai ce walakin amma lamma ghayyarat ash-shayatin fitra akthar al-khalqi yayin da shedanu suka canja fitrar daya daga cikin halitta kuma suka wawashe suka tumbuke su daga asalin su andinihim suka dauke su daga addinin su wa amaratkum suka kuma umarce su an yushriku billah su yi shirka da Allah ma lam yunazzil bihi sultana abinda Allah bai saukar da wata hujja a kansa ba ma'ana su hada shi tare da Allah kama rawa zalika anillahi a'rafu al-khalqi bihi wa bi khalqihi kamar yadda a'rafu al-khalqi billahi wa bi khalqihi wanda yafi kowa sanin Allah mun gane wannan a'rafu al-khalqi bihi a cikin halittar Allah babu wanda yafi kowa sanin Allah sai irin wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine a'rafu al-khalqi billah wa bi khalqihi kuma yafi a cikin halittar Allah babu wanda ya san halittar Allah irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bangare biyun nan da sanin Allah da sanin abin da ba Allah ba ba wanda yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sani Allah ya fi annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa sanin Allah annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya fi kowa sanin halitta duk abin da ba Allah din ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa sanin sa shine ma'ana yayin da wannan abu ya faru Allah madauki kamar kare da annabi sallallahu alaihi wasallam ba mu labari amu an qubhi shirki tunda wannan abu ya faru sai ya zama su halitta din amu ma'anan amu suka makance an qubhi shirki daga munin shirkan nan ai yanzu da za a tambaye ka da irin wancan misalan da muka bayar kowa zai ce kai kai gaskiya shirka ba ta da kyau to amma me yasa idan mu ya rufe me yasa wasu suna kallo za su dauki wani wanda ba Allah ba kuma a bashi sufufin Allah saboda me shedanu sun yi wasa da hankalin su sun canza musu fitra sun gusar da su daga asalin su suna ta yawo da su a cikin barna sannan kuma suka sa sai ya zama cewa idan su ya makance ba sa ganin munin shirka din ma har ma ya zama shirka yanzu tana da wani irin gata haka ne ko ba haka ba tana da gata ana rubuta mata littattafai ana bayanin ta cewa ai ba komai ai tai mata tawili wani har wani ya kira wani wanda ba Allah ba ai shi ya halicce shi wannan irin shirkar da mutanen da can ba su yi wannan abun ba mutanen zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mushrikai da suka bautawa Lata da Uzza da Hubal babu wanda ya taba cewa wani dan adam ko wani gunki ma da suke bautawa duk girman da suke bashi su ce shine ya halicce su ba wanda ya taba wannan amma a yanzu dan adam ya bude baki yace shehu wani shine ma mahaliccin sa shehu wani Allah ya sauke Allah ya sauke ya yan uwa wallahi abin nan ba karami bane girman sa fa yafi duk yadda kake tsammani babban abu ne amma gashi nan ana ta kawatawa mutane shi ana gyara shi ana cewa ai ba komai ana ma cewa kai ne baka gane ba kai ne jahili a ce a dauki wani a kira shi Allah kuma a ce mai tauhidi shine bai gane wannan abun ba wannan intikasi ake cewa shine intikasi ko a juya abu saman ta dawo kasa to Allah ya sauke mun ka fadakar da yan uwan mu irin abubuwan da ake ta wasa da su irin abin da ya shahara yanzu tsakanin mutane masu motocin haya da wahala kaga mai motar hayar da yake da wata aqida irin wannan bai sa hoton wani da yake tsammanin dalilin sa shi a motar hayar nan fa maganar kariya ne fa a sa hoton sa a jiki saboda kawai ma'ana ba za a yi hatsarin mota ba ga hoton wani a jiki wannan abun yana nesanta mutum daga la ilaha illallah ya sa shi cikin waɗanda ba masu la ilaha illallah Allah ya tsare mu in kai ka sai motar ka bashi to kai kokari ka tabbatar ya cire wannan abun Allah akalla dai akan ikon ka kenan ko kai ka mallaki abun in ko nasiha ce tsakanin ku kai masa nasiha da hankali yadda insha Allah zai fahimta Allah ya shirya da mu baki da to sai yake cewa amu an qubhi shirki sai suka makance daga munin shirka hatta zannuhu hasanan har suka zaci cewa abu ne mai kyau kamar dai da muka bada misali to mu ci gaba yace wa min khasa'isil uluhiyyati har yanzu daga cikin abubuwan da suka kebanci uluhiyya wato abubuwan da haƙoƙin Allah ne babu wanda ke da su banda shi as-sujudu yin sujada faman sajada li ghairihi duk wanda yayi wani wanda ba Allah ba sujada shi ma faqad shabbahu bihi to shi ma ya kamanta wannan din da Allah subhanahu wataala ba a sujada ga kowa sai Allah. Wa minha, daga cikin su har yanzu at-tawakkulu, yin tawakkali, dogaro. Me ma'anan tawakkali? Zuciyarka ta nutsu, hankali bai tashi ba saboda tunanin cewa akwai wani, shine ma'anan tawakkali. Mun fahimci wannan? Ka ji a zuciyarka cewa Allah yana nan ban damu ba, duk abin da zai samu shine kuma zai kare ni daga kaza, to wannan shine tawakkali. Akwai dan adam da ya cancanta ka sashi a wannan matsayin ko wani abin halitta daban, ka ji cewa ai tun daga wani to ba komai. Shi yasa kun ga malamai da suke magana akan abubuwan rataye rataye, ko da ke barin karasa wannan tunda mun taba yin wannan a baya, abubuwan rataye rataye asalin su shirka ce karama, in ka dauke su a matsayin sababi ne da magani. Amma in ka dauki cewa suna kawo amfani ko su kawo kariya hakikatan da karfin su, to ya shiga shirka babba. Kun ga hadarin abu? Don haka saboda me ya tashi daga neman magani ya koma tawakkali, domin tawakkali shine ka ji natsuwa a zuciyarka cewa ba abin da zai same ka tun daga abu kaza. To in ka samu natsuwa saboda akwai laya ko akwai guru ko akwai wannan, to akwai matsala. Allah madauki tsare. To sai yake cewa faman tawakkala ala ghairihi faqad shabbahu bihi, haka duk wanda ya dogara ai shi ma ya dogara ga wani wanda ba Allah ba, faqad shabbahu bihi, to shi ma ya kamanta wani nan da Allah. Wa minha, daga cikin su har yanzu akwai at-taubatu, tuba. Tuba haƙƙin Allah ne, baka zuwa gun wani kace zaka tuba, ba kamar addinin Kirista ba ko akwai window da kowane abin nan fada-fada ko abin nan dai a coci, akwai wata window karama haka da ake ajiwa abin nan ta confession, haka ake ce mata ko mutum ya je shi malamin yana ciki sai ya je yana cewa to ni ne nayi kaza nayi kaza je nayi kaza je, sai ya ce to shikenan, ko ya ce a kawo wani abu, ko kuma ya ce to je ka daga yau kar a saki, to shi kuma sai fito da wannan ji a zuciyarsa ya zama born again, ma'ana kawai sai dai sabon zunubi kuma wancan duk an shafe shi. To babu wanda yake da cancantar a yi masa wannan banda Allah subhanahu wa ta'ala. Ba a tuba a gun malami, ba a tuba a gun kowane ne sai Allah subhanahu wa ta'ala. Sai ce at-tawbatu faman taba li ghairihi faman faqad shabbahu bihi, duk wanda ya tuba ga wani wanda ba Allah ba to ya kamanta wannan. Amma kar mu wuce nan, la'alla idan mutum yayi maka laifi a yau da kullum, wani ka yafe ni da Allah na tuba daga laifin da ne maka, wannan akwai matsala? Wannan ba rikici, ba shi ake faɗa ba. Laifin da aka yi wa Allah, laifin da aka yi wa Allah, mutum ya yi zina sai ya tafi gun malami ya tuba, a kaga ba haƙƙin malami ba ne ko? Haƙƙin waye? Haƙƙin Allah ne. To shi abin da ake nufi ke nan. Mun kusa tsayawa, kuna ta mun lokaci ne ko? Ko ya wuce? Ha? To dama ga inda za mu tsaya ya haƙuri. Wa minha, daga waɗannan khasa'is, yana da kyau ku riƙe waɗannan abubuwa sosai. In ka koma gida kai muraja'a su ka karanto ka sake karantawa, saboda muna rayuwa cikin wannan abu. In baka fahimci wannan ba, matsala ce da kai sosai. Sai ce wa minha, daga cikin su suwa khasa'is ɗin nan keɓantattun haƙoƙin Allah, akwai alhalifu, ka sa kasara alamun ɗin, ba alhilfu ba ne, alhalifu ha'un da fataha lamun da kasra. Alhalif bismihi, yin rantsuwa da sunan Allah, ta'ziman, don girmamawa gare shi, ba a yin wannan ga kowa sai Allah. Faman halafa bi ghairihi, duk wanda ya rantse da wani Allah, faqad shabbahu bihi, to ya kamanta shi da shi. Wannan aina ga shi ba shi da rikici fahimtarsa, domin dama in magiya ce ake wa mutum, ai ana hada shi ne da abin da ya fi komai girma a gunsa. Hakanan kuma in rantsuwa ne dan mutum ya yadda da maganar ka, sai ka ce na rantse da kaza, ba shi yasa abun Bahaushe a jahiliya ko ta rantsuwa da ke cewa na rantse da abin da zai kashe ni ko? To idan ba Allah yake nufi ba nan, kun ga matsala ce. Yawwa, ma'ana mutum ya ji a zuciyarsa ba abin da ya kai Allah girma, don haka shi yasa ya cancanci da shi kawai zai rantsuwa, ya ce ahlifu billah, na rantse da Allah, ko uqsimu billah, na rantse da Allah, ko ya ce billahi ko tallahi ko billahi alladhi la ilaha illa huwa, duk waɗannan rantsuwa ne ko lafuda ne na rantsuwa to ba a yi da kowa sai Allah ba a rantsuwa da rauni ba a rantsuwa da kabari ba a rantsuwa da cirbin wani ba a rantsuwa da wurin sallarsa ko goshin sa ko komai ko da yana da daraja to abinda ake rantsuwa da shi shine Allah subhanahu wataala wata rana wani ya ji wani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji wani ya rantsuwa da Ka'aba sai ce a sai dai a rantsa da Rabbil Ka'aba ce mutum yana so sai ce wa Rabbil Ka'aba ce na rantsa da ubangijin Ka'aba shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam rantsoyinsa da yawa yana cewa wallazi nafsi bi yadi na rantsa da wanda raina ke hannunsa waye ransa ke hannunsa Allah duk wannan rantsuwa ce da haƙƙin Allah na rububiyya cewa ni dinnan ba komai bane a hannun Allah nake to idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wannan dan me kai kuma zaka tafi ka rantsa da wani abu daban to sai ce wa minha daga cikin su azzabhu yanka lahu ga Allah ma'ana asa da sunan Allah kuma da nufin Allah abubuwa ne guda biyu Allah ake nufi da yankan dan shi akai kamar yankan da za a yi na ibada yankan layya yankan hadaya duk kar ai da kowa nan ba zancen ambaton suna ba shi ambaton suna shi mahukuncinsa daban ambaton sunan Allah akai daban sannan kuma nufin me yasa akai yankan ya zama dan Allah akai to wannan shine asalin wanda ake nufi yau to duka din ya zama dan Allah akai sai ce faman zabaha li ghairihi wanda ya yanka domin wani kamar yanzu akwai wasu mutane yan Brelawiya da yan Diyobandiya wasu kungiyoyi ne na masu bautar kaburka a India da Pakistan a cikin musulmi fa ba inda suke dawafi sai kabarin wani babba sai a je a zage ana ta abin nan kuma da wurin yanka kun san saboda tsohon civilization din nasu na shirka da suka saba to ba dukan su zaka ga Allah maduki ya taimaki waɗannan mutanen sun tsantsance tauhidi yadda ya kamata ba ana samun matsaloli a cikin su da yawa wajen musulmin nake faɗa fahimta su ga addini akwai matsaloli sai shi yasa wannan kuma shine ya haifar da abin nan wani reaction waɗanda Allah ya sa suka fahimci sunna su kuma sai suka zama yan zafi da yawa a India zafi ne da su sai zama aka yi takaro abubuwa haka da yawa ba su tafi daidai ba saboda nisan da waɗannan suka yi a bangaren shirka to kuma garin a gyara saboda yawan abin da bacin sa ba abu a hankali ba sai abu ya sake bashi sai aka wuce kuma iyaka Allah ya sauke kullun a samu adalci sai a samu daidaituwa to dan haka yanka dai kar ayi da sunan wani wanda ba Allah ba wa minha to sai na karshe halqur ra'si yin tankwal aske kai ila ghairi zalika wannan ya faɗa mana shi a baya ko na so ngiya mana dama wani abu akan wannan na bari sai wannan musan kashe-kashen aski aski iri hudu ne yadda malamai suka yi dirasarsa ba laifin kana so ka rubuta yin tankwal wuri hudu ake yinsa tunda ya ce halk ka bambance shi da taksiri dama ba sai sai ake nufi ba ana nufin yin tankwal wanda dai muke cewa kwalkwabo ko sal kwabo in ji wasu a kashi na daya shine halquhu ubudiyatan lillah aske shi domin ibada ga Allah kamar abinda ake wajen haji ko umara kai gama umara a kowane lokaci kai tawafi kai sa'i in ka fito me zaka yi sai kai aski to wannan ibada ce ga Allah ko kuma ran goma ga wata in aikin haji ne kai jifan ka ran goma ga wata da safin nan jamratul aqaba to shi ma sai ka je kai aski wannan askin na haji ne shi ma ibada ce ga Allah bautar Allah ce wuri dai ke halquhu ala wajhi at-tashabbuh bil khawarij na biyu shine aski yayi mutun yayi tankwal domin yayi kama da khawarijawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga mana siffofin khawarijawa da za su zo wanda aka same su zamanin sayyidina Ali radiyallahu ta'ala an wanda shi ya yake su ya faɗi cewa sima humut tahliqu sima'um alamunsu shine at-tahliqu za ku gansa suna tankwal to mutumin da yayi wannan domin koyi da su to shi kuma wannan yayi tashabbuhi da su wannan ba daidai bane shi ba nau'i na uku halqum mubah yin tankwal wanda ya halatta mutum yayi ka an yahliqahu ta'ziyan bish-sha'r kaman ya aske shi saboda gashin ya dame shi yayi masa yawa yana ya tara masa kazanta aw adami qudratin 'ala an-nazafati ko saboda ba shi ba zai iya tsaftace shi ba kila ba shi da man da zai shafa masa ya gaggyara shi to sai ya ga da ya bar shi haka cikin kazanta gonda ya aske shi to wannan halqi ne mubah wannan ya halatta shine mafi yawan da askin da muke yi ko to kada a ce bai halatta ba mutum ya halatta idan mutum akwai abin da zai cuce shi ya aske to na hudu shine halqu kufrin wa shirkin shine yin tankwal na kafirci da kuma shirka ka an ya halqa baina yadai shaykhihi taubatan lahu kaman wanda zai je gaban shehin sa ya tankwal dan ayi masa to dan ayafi yafe masa zunubi a dora masa hannu akai dan a gafarta masa to wannan na shirka ne to wannan shine wanda malam ke magana anan mun fahimci abin yawa da karka karanta wannan ka ce wa min halqur ra'si ka je kai mutane fatawa cewa din mai tankwal yayi shirka an fahimci abin don haka akwai bukatar sanin waɗannan daban-daban din wanda yake nufi shine wannan wanda za a yi shi dan neman tuba a gun wani ko kuma kamar yadda masu bautar gumaka suke yi za ka ga sukan yi tankwal su ce haka gunkin yace a aikata ko makamancin wannan ko wani misali wani mai tsafi za a je gunsa neman wani abu yace to yau ka zo min da tankwal to wanda aka yi wannan to aljanu ne suka sa aka yi to shi ma shirka ne an fahimci abin Allah ma dauke kyauta mana sai mu tsaya anan sai ce hadha fi janibit tashbihi wannan bangaren kamantawa kenan wa amma janibit tashabbuhi to zai zo mana kuma sai mu yi magana nan gaba akan bangaren tashabbuhi akwai bambanci tsakanin tashbihi da tashabbuhi yau mun ji tashbihi abinda zamu ji nan gaba shine tashabbuhi da farki tsakanin su Allah subhanahu wa ta'ala ya kara mana fahimta Allah ya kara tabbatar da tauhidi a zukatanmu Allah ya nesanta mu daga shirka ya nesanta shirka daga gare mu duk abinda zai kai mu zuwa ga wannan abu Allah ya tsare mana shi ko Allah ya kade mana shi kuma Allah ya tsare mu daga aukawa ciki Allah ya tabbatar da mu akan hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna roƙon Allah madaukaki muna tawassuli da sunayensa da siffofinsa da ayyukan alherin da muke aikatawa Allah ya dauke mana mummunan hali da muke ciki na rashin zaman lafiya da rashin kwanciyar hankali Allah ya bamu zaman lafiya Allah ya bamu kwanciyar hankali hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu wa ni'mal wakil Allah mu dauki muke roƙo ya ƙara bamu zaman lafiya da kwanciyar hankali da haɗin kai da san junan mu Allah ya taimaki shugabannin mu kuma akan aikin alheri da adalci Allah ya tabbatar da mu da su baki daya akan hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsare mu daga dukkan sharri wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik